نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا خدق وتا رمضان شكرا تدبو ديا دقري خدق أربعين دهلو، كما إن شاء الله تعالى ذا متاشا كان تفسير مو درسي نهدو أولنا وتا رمضان أولنا شكرا تدبو ديا دقري خدق أربعين دهلو باين هجرة في أيام هلتا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم دقر مكة زوا مدينة. كما كل منا مصفارا وادا قسكن تدكي da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai, ya bamu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma mana baiwa da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da yafiya da tausayi zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba daya. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa, ya dauki rayuwarmu akan imani. Dukkan albarka da ke wata Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da ita. Dukkan jarrabawa da ke ciki Allah ta'ala ya ba mu nasara akan jarrabawa din, ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Muna cikin suratu Ali Imran, sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. Jiya idan zan tuna mun tsaya daidai kan aya ta 84 ko 84 ko da uku 83. Yau za mu tashi akan aya ta 84 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. In akwai tambayoyi masu ma'ana, bismillah. An gama hada list na media din a fara da shi, to Allah ya sa kare cinye lokacin. To wannan kafofin watsa labarai ne na television da radio har ma da social media platforms da suke isar da wannan tafsiri din bisa ga waɗanda 'yan uwa suka ɗauki nauyi, muke addu'a Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Zuwa yau an samu adadin media kafofi guda 72 da suke isar da wannan saƙo. Duk waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna, ya jikan magabatansu, ya ƙara musu arziki da rufin asiri, ya kuma ƙara albarka a cikin arzikin da zuriyarsu. Na farko zuwa na takwas wanda ya ɗauki nauyi shi ne Alhaji Ibrahim Gerawa, Gerawa Oil Mills. Na farko shi ne Radio Kano AM ƙarfe 12 na dare zuwa ƙarfe 1, sai Radio Kano FM daga ƙarfe 12 na dare shi ma zuwa ƙarfe 1, sai Freedom Radio Kano daga 11 zuwa 12 insha Allahu ta'ala na dare, sai Rahama Radio Kano daga 9 zuwa 10 na dare, sai Dala Radio Kano daga 5 zuwa 6 na yamma, sai Express Radio Kano daga 9 zuwa 10 na safe, NTA Hausa na Star Times daga 11 zuwa 12 na dare, sai Kaduna State Radio daga ƙarfe 2 zuwa 3 na rana, sai kuma na tara wanda ya dauki nauyi Professor Awwal Mansur Bindawa daga NTA Bauchi Channels 9 TV daga 10 zuwa 11 insha Allah ta'ala na dare, sai na 10 wanda ya dauki nauyi Professor Aminu Ahmad Albarka FM na Bauchi daga 9 zuwa 10 insha Allah ta'ala na rana, sai na 11 Professor Sahalu Junaidu daga NTA Jos Network Center daga 10 zuwa karfe 10:11, sai na 12 wanda ya dauki nauyi Professor MB Abubakar Africa TVC daga 8 zuwa ainihin 9 na dare, sai na 12 na 13 da na 14 wanda ya dauki nauyi Allahu Jalal Sheikhul Alhad akwai NTA Zaria Kaduna daga 9 zuwa 10 na safe, sai kuma Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, sai na 15 zuwa na 17 wanda ya dauki nauyi Allahu Sheikhu Abubakar NTA Maiduguri Network Center daga 3 zuwa 4 na rana, sai NTA Kaduna Network Center daga 2 zuwa 3 na rana, sai NTA Gombe daga 10 zuwa 11 na dare, sai kuma na 18 zuwa na 25 wanda ya dauki nauyi Allahu Ibrahim Bagudo akwai NTA Sokoto Channels daga 6 zuwa 7 na yamma, NTA Birnin Kebbi Channels daga 8 zuwa 9, FRCN Radio Nigeria Kaduna daga 6 zuwa 7, Vision FM Abuja daga 10 zuwa 11 na hantsi, sai kuma Farin Wata TV Abuja daga 10 zuwa 11 na dare, sai Equity FM Birnin Kebbi daga 11 zuwa 12 na dare, sai Raihan Radio Birnin Kebbi daga 11 zuwa 12 na rana, sai kuma na 26 da 27 wanda ya dauki nauyi Architect Muhammad Talladi akwai Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare, Unity FM Jos daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe, sai na 28 wanda ya dauki nauyi Alhaji Habu Mu'azu Progress Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 29 wanda ya dauki nauyi Alhaji Abdul Dola Fombina FM Yola daga karfe 10 zuwa 11 na hantsi ko na rana, sai kuma na 30 zuwa 35 wanda ya dauki nauyi in ce Malam Inuwa Foundation Hadeja akwai Rahama TV Kano 7 zuwa 8 na dare, Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare, Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na rana, Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare, Sawaba FM Radio Hadeja daga 10 zuwa 11 na rana, Muhasa FM Kano daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 36 wanda ya dauki nauyi Honorable Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kebbi akwai Meloni FM 10 zuwa 11 na rana, sai na 37 da 38 wanda ya dauki nauyi shine Sheikh Ridwan daga Kumasi Ghana, akwai Alfa Radio Kumasi Ghana 104, sai kuma duka dai maimaici ne a media daidai live, sai kuma daga 11 zuwa karfe 12 na dare, sai Engineer Ibrahim Nguru ya dauki nauyin na 39 YBC Radio da Maturu daga 9 zuwa 10 na dare, sai Finex Habibat Limited sun dauki nauyin na 40 zuwa na 41, akwai BRTV Maiduguri TV Television TV Station daga 4 zuwa 5 na yamma, akwai BRTV Radio daga 9 zuwa 10 na dare, sai kuma Hajiya Yaya Air Base Foundation sun dauki nauyin na 42 zuwa 43, DITV Kaduna 9 zuwa 10 na dare, sai Alheri Radio daga 9 zuwa 10 shi ma na dare, sai Hajiya Rabi'atu Kabir ta dauki nauyin Alfijir Radio Kaduna shine na 44, sai na 45 da 7 waɗannan online platforms ne, akwai Sunna TV official live streaming, akwai iMedia TV live streaming, akwai page dake dauke da sunana, sai kuma na 48 wanda ya dauki nauyi Malam Bello Nagari Gaskiya Radio FM na Ghana daga 12 da 45 zuwa 1 da 45 na rana, sai na 49 zuwa na 50 Alhaji Hassan Dan Madamiko ko Dan Damimada Ki Foundation, akwai Rock Radio FM 9 zuwa 10 na dare a Taraba State, akwai NTA Jalingo Taraba State daga 10 zuwa 11, an sa Alhaji Hassan Dan Damimada Ki Foundation Dan Damiko Dan Malami, to sai a duba a gyara for record ko Allah ya biya shi da gidan aljanna, sai na 51 Muhammad Ismail ya dauki nauyi na Babura Radio Jigawa daga 9 zuwa 9:50 na dare, sai kuma hukumar gudanarwa na Citizen FM Abuja sun dauki nauyin na 52 a radio nasu daga 4:50 zuwa 5:50 suna yin sa live. Sai kuma Alhaji Tsayyabu Yusuf Garga, Executive Chairman na Kanam Local Government, ya dauki nauyin na NTA Jos Network daga 4:00 zuwa 4:00 na asuba lokacin sahur kenan. Sai kuma na 54 Sheikh Ridwan akwai Alfa Radio shi ma live, wannan ba maimaci bane, okay, English station kenan wanda ake na Asabar da Lahadi. Sai Gombe State Media sun dauki nauyin shi ma Gombe State Media Online TV suna yin sa live. Sai hukumar gudanarwa na Sale Radio Abuja ko Sale Radio Abuja, wanne ne, Sale ne ko Sale? Sale Radio Abuja ko wanne ne? Sale ne. Sale Radio Abuja daga 9:30 zuwa 10:00 na dare. Allah ya biya su da gidan aljanna. Sai Alhaji AA Rano ya dauki nauyi a Horizon Radio Dutse Jigawa daga 9:30 zuwa 9:30 na Hansi. Sai kuma kamfanin Buwa Food sun dauki nauyin na 58 zuwa na zuwa na 16. Akwai sun dauki Liberty TV Station da Liberty Radio Abuja, sai tashar Yanci Kaduna na Liberty TV Station daga 8:00 zuwa 9:00 na safe, Liberty Radio daga 2:00 zuwa 3:00 na rana, sai tashar Yanci Kaduna daga 2:00 zuwa 3:00. Sai kuma wai wani minista da baya so a faɗi sunansa, amma ba ni bane, ya dauki nauyin Yobe State Television daga 10:00 zuwa 11:00. Ina ji na gano wane ne, duk yadda ya koyi Allah sai ya tona asirinsa mun gane, kuma ni na gane, kuma in ya ji zai dariya ya san na gane shi. Sai na ƙarshe hukumar gudanarwa na MAP Radio sun dauki nauyi daga 6:00 zuwa 7:00 na yamma. Sai dai numbarin da kuka yi zura karba a nan kun yi kuskure, ai na san an yi kuskure da karanta na sa akwai kurakure a nan aka bani, so ai hakuri da kurakuren sai an gyara gaba. Ina tambayoyi suke kami ko su? Wadanda suka dauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna, wadanda kuma ba su da hali Allah ya ba su ikon daukan yi. Allah kuma ya yawaita masu daukan hidimar addini, isar da sakon Allah zuwa ga al'umma, ciyar da marayu, ciyar da mabukata da makamantansu. Duka waɗannan aikin alkhairi Allah ya yawaita mana masu irin yin su. Sai tambayoyi ya ce assalamu alaikum malam. Allah ya jikan iyayenka ya albarkaci wannan wata, albarkan cin wannan wata mai albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya jikan magabatan mu gaba ɗaya insha Allah. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya taimake ka, Allah ya shiga al'amuranka. Amin ya hayyu ya qayyum. Wannan masoyi na ne gaskiya. Nagode ko me ya tafa? Wannan yace malam ina da tambaya, ya halatta in fitar da zakka da transfer ko sai dai kudi cash? Aje da boko wai cash. Sheikh Abdulaziz Abdullah bin Baz rahmatullahi alayh ya amsa fatawa na cewa ya halatta a canja kuɗi daga wani hali zuwa wani hali, ko kuma a sarrafa kuɗi ta hanyar na'ura a dauke shi daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladi na 14 fatawa ta 253 cewa halal ne, ya halatta daga wani hali zuwa wani hali. Yace ba ma wai transfer ba, ya halatta akwai bukata a canja kudin daga kudin wata kasa zuwa kudin wata kasa. Sannan yace ya halatta akwai bukata an fi so a ba mutum cash, amma in ba shi cash da aka yi ba zai yi abin da ya zama dole nasa ba. Yace ya halatta idan sayan abu a bashin yafi muhimmanci a saya a bashin. Mutum ne iyalansa ba su da abinci, zaka ba shi zakka 100,000, kuma kana da yaƙini iya da iyalai kuma suna cikin halin kunci, in an ba shi kuɗin kuma ba a yi rashin sa'a ba zai je ne shirmen banza da kuɗin, maybe ma sabon Allah, sai ka sa a ji a yi cefa ne da kuɗin zakkan 100,000 a kai abincin gidansa, ya ce wannan ya yi daidai. Mahaukaci ne za a ba shi, in an ba da kuɗin zai lalata, amma kaya ne bai da shi, sai aka sai kaya aka ba shi, wannan ya yi daidai. So ba sai kudin ba idan maslahar ta nuna sayan kayan ne muhimmi, yace to ya halatta a saya. Saboda me? Saboda da Allah ta'ala ya kira waɗanda za a ba su zakka, malamai suka ce ai ba
cewa a ba su kudi ba sadaka ya kira, kuma sadaka na daukan kudi, iyaye daukan kadara. Allah yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibina wa fi sabilillahi wa bunis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Wannan cikin suratul tauba aya ta 60. Kaga Allah abin da fara yace innamas sadaqatu lil fuqara'i, bace innamal mal ba, ko bace innamal nuqud ba, ko abin da ya kama da haka, bace innamad dananir aw adh-dhahab wal fidda ba, sai yace innamas sadaqa. So da haka idan maslahar ta nuna canja abin daga wani hali zuwa wani hali ne ya halatta. Na biyu kuma dogaro da hadisin da fiyayyen hadisa sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal zuwa ga Yaman, ya je ya kira su ga musulunci, kuma ga abin da zai karantar da su tun daga kalmar shahada zuwa sallah. A muhallu shayt sai ce inna Allah aftarabu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim. Wannan hadisi ne muttafaqun alaihi a cikin sahih Muslim, hadisi ne namba na 19. Yace Allah ya wajabta musu sadaka a karba daga mawadata a bawa mabukata. Kaga sai yace sadaka bai ce kudi ba, wannan ke kuma bayyana ya halatta a canja daga wani hali zuwa ga wani hali idan bukatar haka ta kama. Don haka idan ka tura masa transfer kawai ya ga alatif, to yayi insha Allahu ta'ala matukar ya shiga account yayi acknowledging, to zakka yayi. In kuma aladin ya makale a hanya yayi kwana uku bai iso ba, to har yanzu dai zakkar ka tana pending. Sai ran da ya jirka yace to yau fa ya jirka. So in kuma ya jirka, in bai jirkan ba, dan adam dan Najeriya mafiya yawa in bai jirka ba, duk awa ɗaya zai maka waya ko text message ko WhatsApp. Amma in kaga abu muni bai yi ba, to kudin ya jirka, to anan kai zaka kira. Sai ka jira ka ce na tabbatar ya shiga, eh ya shiga wallahi, ina fata so in kira in gaya maka. To haka mutanen mu suke, in ya gani zaka ji dip, ya yi shiru bakin sa alaikum, amma in bai gani ba, to akwai bala'i insha Allah ta'ala. Malam yace zakka ta yi, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Allah ya kara lafiya da imani da nisan kwana, amin ya hayyu ya qayyum. Menene matsayin azumin wanda yake kallon bidiyon tsiraici alhali yana azumi? A magana mafi inganci na malamai, yana yin azumi sannan kuma a cikin azumin nasa yana yin zinar ido. Zina ta me? Ta ido. Saboda akwai hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 2889 da manzon Allah tsira da aminci sabba daga da ke cewa al-ainani tazniyan, ido yana aikata zina. Zinarsa shine kallon abin da Allah ta'ala ya haramta a kalla. A nan wurin kai tsaye ya bayyana shi da kalimatul zina. Na biyu idan muka duba Ibn Bas rahmatullahi alaihi a karshen tafsirin suratul Nur, yayi magana mai muhimmanci da Allah ta'ala ke cewa wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Suratul Nur aya ta 30-31. Muhallu shahid Allah yace ka ce wa mu'minai wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, mu'minai su rinsa ganin su, sannan kuma yace wa yahfazu furujahum, su kare al'auransu. Kaga akwai alaka tsakanin rinsa gani da me? Da kare al'aura. Kuma a aya ta 31 yace wa qul lil mu'minati يغضبن من أبصارهن كما ويحفظن فروجهن. ما دليلي سبود إن بعدين تجنين با تكاري وكم بايا يوا سودا جوانا أبون دكك يكمل يجيه تو مك وتفجنا سدن أزمي فا بفا كامي واني كوا دكتشي دشابا دك كوانا أبون يكينا مرموني سانكاري دكتريشي. جا حديثي ليش إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. Hadithin Muslim hadithi na 1151. Idan ya zama ranar azumin ɗayanku ne, kada ya kuskura ya yi kalmar rafasu, kuma kada ya yi jahilci. Ai wannan aiki na jahilci ne. Kuma fa shi azumin nan makaranta ce da aka yi don a kusantar da mu zuwa ga Allah. To ya aka yi kuma wanda ya je makaranta don ya kusanci Allah, kuma ya zo mai sabon Allah. ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun takawa ake bukata mu samu baqara aya ta 183 taya za ai abinda ake so kuma ya kusantar da kai ga Allah ka sabu takawa ka koma sabon sa wannan aiki da yake aikata babu sabani haramun ne haramun ne haramun ne yayi gaggawa kuma bari matsayin azumin sa kai sai kawai kallon ba wani abu ya faru ba za a ce azumi ya lalace ba sai dai misalin sa a harkalce mutum ne yake da kaya da zai dauka misali kayan sa ne daga nan Abuja maybe na kasuwanci zai kai Dubai ko zai kai London ko zai kai Riyadh ko Jeddah shikenan sai aka bashi jirgin cargo sabo kar sai ya ce a jirgin bai masa ba sai ya dauko wheelbarrow ko kuma keken nafi bai ce zai dibi kayan kaga dai zai yi wa yi ba a keken nafi da kama hanya amma Allah kada ya saran da zai isa wanda ya dauki kayan sa a keken nafi bai ce ya kama hanya zai tafi Jidda kaga dai ai ba za a ce ba zai je ba ko amma dai aiki yayi ne ya jika to wannan shine misalin parable din sa da zan bayar Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wanda yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce menene sallar wanda baya iya rike fitsari daga masoyinka fantamin zamfara Usman bin Bashar babbar magana fantamin zamfara to masoyina ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani la Allah da kake so da dan shi ina roƙon ya soka al'amarin da ya shafi yoyon fitsari ko kuma wani abu da ke fita a jikin mutum na najasa ko wani iri da bai tsayawa ko mace matsayin su ɗaya ne a wurin fatawa na malamai da wanda take ma samu fitan jini da yawa ko a lokacin da ta kammala al'ada ko abin da ya kama da haka wannan duka matsayin su guda ɗaya ne Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin Al-Uhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni a mujalladi na farko namba na 438 yace matsayin su shine za su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga take ba za su yi gaba ne lokacin sallah ba sai su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga in suka yi sai su je su yi sallah a wannan halin ko da fitsarin yana diga bawalin ko baya diga in wani abu ne yana diga ko baya diga sai a je a yi sallah bi ma'ana ya tawadda'una inda kulli salatin za su riga maimaita alwala ne a lokacin yin kowace sallah ya gina fatawa din dogaro da hadisin Fatimatu bintu Jahash riwaya na Muslim rahmatullahi alai hadisi na 333 da tabo wajen fiye halar ya ce inni mur'atu astahabu kafiran ni mace ce mai yawan samun jarrabawa na al'ada da yawa daga karshe ce innama zalika irq wannan gare ki ai wani abu ne da friends ke jawowa sai yake cewa fa amkuthi ma kanat tahbithuki haidatuki thumma tasli fa tasalli wa tawaddai inda kulli salatin ala ikhtilafi riwayat ala ayi halin sai yake ki yi wanka sai ki riga maimaita alwala yayin kowace sallah to wannan hadisi sai zama shine kashin bayan fatawar dukkan wanda najasa ke fita a jikinsa ya shirya ko bai shirya ba kawai zai yi alwala ne lokacin da lokacin sallah ya shiga ko za ta yi sai a je a yi sallah a wannan hali din kuma muna fatan Allah ta'ala zai karba don baya dora wa bawa sai iya abinda bawa zai iya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi insha Allah darasi na hudu a cikin suratul nisa aya ta 89 ta suratu Ali Imran sura ta 3 aya ta 89 aya ta 84 jazakumullahu khaira haka ne bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi
minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى لا نفرق بين أحد منهم منهم ونحن له مسلمون ومن يبتل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
قل كتي آمنا بالله ناي إيماني دا الله ومن إيماني دا الله sai ayi hakuri yau na faɗa ina maimaitawa ba ni jin ƙarfin jiki ne sosai ba ni jin daɗi a miliya ayyuka ga yau kuma babu tafsiri tun tashi na da na fara tafsiri shekaru da dama babu tafsiri da ke ban wahala a duniya kamar na bayan la'asar kuma duk wanda suke aiki da ni ko a wurin sana'a ne sun san bayan la'asar yi juwali time ne da ban cika abubuwa na magana ba na kan iya magana tun asuba har azhar zuwa al'asar bayan sun ce to a rabu da ni usually sai kuma bayan magariba time ne da na kan so in dan huta in kuma na wuni ina aiki to a wannan time din yana da wahala in ina hakai to abu suru ko a yanzu karatun da ake ina daurewa ne abinda nake iya hakai to a karatu inda bayan magariba ne ko isha babu kokonto a yanzu ba zan iya hakai to rabin abinda zan hakai to a lokacin ba amma ban taba gaya muku ba kuma alhamdulillahi Allah kuma yakan taimaka duk abin da aka gwada yin kuma sai Allah ya sa a dace yanzu alhamdulillahi taimakon Allah ne amma babu kokonto yi juwali dabi'a ta na bi son ko darasin safe ko darasin rana ko darasin bayan magariba ko darasin dare amma tsakanin la'asar zuwa magariba a bisa ga dabi'a ta yi juwali ba lokaci ne na karatu ba sai dan ya zama uzuri ne na ba yadda na iya so yau kuma kun ga an yi tafsiri na safe kuma tunda aka yi ban zauna ba har zuwa yanzu kuma na tashi a nan din ma ina da wasu saboki manya-manya maybe har cikin dare to lokaci tun satan ba a hutawa so sai a yi hakuri da abin da ya sauwaka amin ya hayyu ya qayyum fulka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila ilaina wama unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu wama unzila ala ibrahim da abin da aka saukar a kan annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbat da kuma jikokin wama utiya musa wa isa da abin da aka ba wa annabi musa da isa wannabiyuna da kuma annabawa min rabbihim daga wurin mahaliccinsu la nufarriqu bayna ahadin minhum ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikinsu mu ce mun yi imani da wannan annabi ba mun yi imani da wannan annabi ba wa nahnu lahu muslimun kuma mu zuwa ga Allah masu sallamawa ne da mika wuya ne ai mu zuwa ga Allah mu musulmai mafhum tayyib kul kace kalmar kul din nan a wurin malamai na nahwu fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun ne mustatirun taqdiruhu man anta don haka ana kaddara fa'ilin wato fa'ilin shine subject of the verb sai ka kaddara subject da verb tunda ba a kira ba a wajen kaddara kuma sai a kaddara you in an ce you wa ake kaddarawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kul ya rasulullah kul ya muhammad mafhum amanna billahi mun yi imani da Allah bai ce amantu billahi ba sai ce mun yi imani da Allah me dalili saboda yana faɗa a matsayin wakilin mu ne don maganar annabi yana wakiltan al'ummar da Allah ta'ala ya turo shi zuwa gare su ne ce sai aka ce kul ba a ce kulu ba wa in kana akwai yar uwarta mai kulu din ma bismillah ta rayya kan zalim
qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma
zata zaba cikin suratul baqara aya ta 136 yar uwar wannan ne kaga anan kul annabi kace sai sai aka ce kulu to anan mun shiga cikin kai sai shine ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila ilaina shine babban farko anan wama unzila alaina wacar aya ta 136 a baqara da wannan aya ta 84 a cikin ali imran suna da bambanci kwaya uku ne kadai wannan ta fara da kul amanna wacce tace qulu amanna sai na biyu anan wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wannan kuma wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima kaga a wuraren nan akwai bambanci ila ila sai wannan ala ala bambanci nawa na dauke su guda annabi ne saboda duka abu daya ne in kuma ka dauka uku ga zo bambancin hudu ne sai kuma karshen ayar adan da aka ce wan nabiyuna min rabbihim sai kuma aka ce wa ba qutiyan nabiyuna min rabbihim so da aka akwai bambancin nan sai ka ce an ce kulcan an ce qulu unzila alaina anan can unzila ilaina sannan wa ma unzila ala ibrahim anan can kuma ila ibrahim to sai na uku والنبيون من ربهم تنكم وما أوتي النبيون من ربهم مفهوم طيب سؤالنا بمنشن سنة أبو بواد سكي كما القرآن إن كان تلاوة إن بكي حدا من كوبة لأن كذو سيسروا لك إن كذو سيسروا لك جزا إن كان أصلا تلاوة الله يعطني هذا إن متن تلاوة تتنغي جزا تلاوة تنغي أن كسا متنغي أبو غجية أقول أبو جزا ويفا إذا حفظت فخمس in zaka haddace to ka maimaita sau 500 to akan yi maimaici da to Allah karanta akan maimaita sau 500 in kai sau 500 zaka ga zama kaman dutse amma in ba haka ba to akwai magana to zai ga tilawar in kai sau 50 ka bari ko 100 ko 200 ko lokaci sai ka ga ka tada a lokaci ya ja bari in kai ta kana samarta ba kana yarinta ba idan cefa ne ya zo shi yara suka fara yawa ka fara biyan kudin makaranta kudin hayan gida kudin cefane da kaza kaza to sai ga tilawan ana shan fama da ita mafhum sai zaka kulka ce amanna billahi wannan aya tana da muhimmanci tana karantar da mu muhimman ababe da suka shafi imani ne kuma in muna karanta mu rika muqarana da ayyukanmu mu ga shin mun dace ko ba mu dace ba kulka ce anan kaga ya zama khitabul linnabi wa khitabul li ummatihi magana ake yi wa annabinmu amma by implication mu ma ana gaya mana saboda akwai khitabul linnabi wahdahu akwai khitabul lahu wa li ummati kaga kaman ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ayar farko a cikin talaka kaga hukuncin ya shafe shi ya shafe mu amma sai aka yi ya ayyuhan nabi amma duk da haka idan al'amarin shika ya faru da ita ake aiki me dalili don hukuncin ya shafe shi kuma mu mabiyansa ya shafe mu zaka kace amanna billahi la imani da Allah duk da an ce kul malamai suka ce al'amarin imani ba fada ake so ai da baki kadai ba sai an kulla a zuciya saboda me saboda akwai itikadi bi ma'ana ba fadan ba ana son bakin kai fada abinda ka riga ka kulla a zuciyar na zuciyar shine matakin farko bayan ka kullan sai ka fada da baki shine na farko mu ce amanna billahi mun yi imani da Allah imaninka da Allah yana cika idan aka samu ababe guda hudu a cikin sa idan aka rasa guda ɗaya to imaninka da Allah ya tabu na farko al-iman bi wujudihi sai ka yi imani da cewa Allah samamme ne ba wani abu ne da babu shi ba Allah akwai shi kuma samamme ne na biyu al-iman bi rububiyyatihi sai ka yi imani da rububiyya ta Allah shine cewa Allah ne mahalicci, amma rububiyya kuma tana ketare wannan. Allah ne mahalicci kuma shine yake mulkan abin da ya halitta, kuma shi yake sarrafa abin da ya halitta. Shine al-iman bi rububiyyatihi. Allah huwa al-khaliq al-mudabbir wa huwa al-malik. Shi ya halitta yake jujjuya mu yadda yake so, kuma shine ya mallake mu. Dole imanin ka da rububiyya sai ka amince kai din nan mallakar Allah ne. Idan kana kokwantan Allah ya mallake ka, to akwai matsala a rububiyya. Kuma in kana kokwantan Allah bai isa ya sarrafa ka yadda yake so ba, to akwai matsala a rububiyya. Sai imani na uku shine al-iman bil uluhiyyatihi. Sai kai imani da kadaituwar Allah, cewa Allah shi kadai ne, wahdahu la sharika la. Kuma a nan ba wai a baki ba, har a cikin komai sai ka amince da cewa Allah shi kadai ne, kuma shi kadai ya dace a bautawa. Sai na ƙarshe al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Dukkan sunayen da Allah ya rada wa kansa, su Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus da damansu, sai ka san su kai imani da su cewa duk abin da Allah ya faɗa a cikin sunayen nan haka ne. Abin da ya siffata kansa da su a wannan sunayen babu kokwanto haka ne. To idan ka samu wannan hudu, to shine amanna billahi a gare ka. Shine ya zama amanta billahi, kai imani da Allah. A cikin guda hudu, guda uku sai kai tauhidin Allah, a cikin guda ɗaya kuma babu matsala in kai wa Allah tarayya da wani abu. Na farko shine al-iman bi wujudi. Ka sai kai imani da Allah samamme ne. To Allah samamme ne, amma na yadda a ran ma samamme ne ai. Inda bai same zamu zauna shi muna karatu, to kaga anan babu matsala. Me dalili? Ka tabbatar Allah ya samu, kuma ka san bayan samuwar Allah akwai wasu ababe. Su ma samammu ne. Amma sauran ukun nan, al-iman bil rububiyya, al-iman bil uluhiyya, al-iman bi asma'i wa sifati, wannan sai ka kadaita shi a cikin su gaba daya. Wannan tabbas sai ka amince bai tarayya da komai, hatta a wujudinsa. Wujudin Allah ba ɗaya ne da namu ba, mu namu na wani lokaci ne, amma wujudin Allah kuma babu farko babu ƙarshe. Saboda me? Saboda shine farkon kuma shine ƙarshen. Mafhum? Tayyib. Haka kul amanna billahi. In ka ce mun yi imani da Allah, kullum ka tuna waɗannan ababe guda huɗu. Na biyu, wa ma unzila alaina. Imaninmu na biyu, mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu. Wa ma unzila alaina, aka saukar a kanmu. Aya ta 136 kuma ya ce wa ma unzila ilaina. Unzila alaina shi ne saukan wahayi daga sama zuwa ƙasa, da aka saukar da shi a lokacin da ake saukar da wahayin. Wa ma unzila ilaina ay ursila ilaina, abin da aka aiko zuwa gare mu. Wannan shi ne bambancin tsakaninsu. Alaina lokacin saukan wahayin, ko da ba ma duniya a saukar da shi don mu ne. Zuwa gare mu kuma abin da aka aiko zuwa gare mu muke aikata shi. Mafhum? Tayyib. Haka wa ma unzila alaina, abin da aka saukar a kanmu. A cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun ce da abin da aka saukar a kanmu ko zuwa gare mu, me muke nufi? Me muke nufi? Qur'ani. Amma kuma sai in ce Qur'ani da sunna. Saboda in ka ce Qur'ani, malamai suka ce a wurin nan bai wadatar kadai ba. Dole sai ka yi tarayya Qur'ani da sunna. Don a ayoyi da dama Allah ta'ala ya tabbatar da Qur'ani da sunna din, ya kira ta ko da wani suna, ya tabbatar da cewa duka sauƙaƙƙu ne. An rama ba mu ko misali guda ɗaya.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك
wannan za ta zama cikin suratul nisa'i aya ta 113. Muhallu shahid, mu ɗauki ƙarshen ayar. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikimata, sai ce Allah ya saukar maka da Qur'ani da sunna, shine alkitabu wal hikima. So wannan dalili ne cewa sunna sauƙaƙƙiya ne ko ba dalili ba? Dalili ne. saboda mai ai wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kuma sai ce la khayra fi kathirin min najwahum sadaka sunna saukakiya ce me dalili wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata shine dalili shi yasa wa ma unzila alaina dole mu yi imani da an saukar da qur'ani an kuma saukar da sunna sai dai hanyar saukar da sunna da bambanci akwai bambanci tsakanin qur'ani da sunna shi qur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi amma sunna la yuta'abbad bi tilawatiha ba'a bauta da tilawanta sannan kuma qur'ani an saukar da shi ne munajjaman mufarraqan fi khilali falatin wa 20 sana kuma kai tsaye qur'ani mala'ika jibril ke kawowa kuma wajibi ne a kiyaye jerin gwanansa da karatunsa mafhum tayyib haka sai mu ce wa ma unzila alaina imanin mu na biyu ba imani da Allah shine imani da qur'ani da sunna na uku wa ma unzila ala ibrahima da abinda aka saukar wa baban mu annabi ibrahim shi ma wajibi mu yi imani da shi yana cikin ribar da mu muka ci a musulunci shine Allah ta'ala ya mana gadar dogo samanta yaya kasanta yaya tsakiyanta ma da yaya shine duk annabawa da manzanni da Allah ya turo babu ɗaya da muka karyata shi wallahi hankali mun samu zaman lafiya a ce akwai bala'in da ya wuce ka je filin kiyama ka tsaya gaba ga Allah ya ce waye ce ka karyata annabi ko manzona akwai tashin hankalin da ya wuce wannan Allah ya kalle ka ya ce ka karyata annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammad babu bala'in da ya wuce wannan amma mu duk annabawan da Allah ya turo mun yi imani da su ba mu karyata ko ɗaya ba babu kwaya ɗaya da muka karyata kowa mun amince da shi shine gatan da mu muka samu da babu wanda ya samu wannan gatan in ka dauki al-yahudu sun karyata annabi Isa da annabi Muhammad duk da akwai siffofin su a cikin littafin su na at-taura an-nasara sun karyata annabi Isa duk da akwai siffofin su a cikin linjila amma mu sai muka ce dukkan mun yi imani da su don haka wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar wa annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa me aka saukar wa annabi ibrahim aran ma ba mu misali dai ko biyu
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى صحف إبراهيم وموسى
ولن مثالي قدامي مثال فرقو تكين سورة النجم آية 36 إلى 37 misali da biyu suratul a'la aya ta 18 da aya ta 19 Allah ta'ala ya ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kaga am lam yunabba bima fi suhufi Musa shin ba a bashi labari da abin da ke cikin suhufin Musa ba sai ce wa Ibrahim alladhi wafa ma'anan shine wasuhufa Ibrahim alladhi waffa ne am lam yunabba bima fi suhufi Musa wasuhufi Ibrahim alladhi waffa shine wa Ibrahim alladhi waffa kaga suhufi Musa mudafun wa mudafun ilayhi Ibrahim din nan kuma mudafun ilayhi ne wa mudafuhu mahzufun limadha bi dhikri mudaf wahid yakfi ambatan suhufi Musa ya wadatar ba san garja kuma suhufi Ibrahim alladhi waffa ba saboda balaga da iya maganan Qur'ani don haka am lam yunabba bima fi suhufi Musa in ga zuwa tafsiri sai ka ce wa suhufi Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a na biyu ga suhufi Ibrahim kaga nan ya zo a cikin mudafun wa mudafun ilayhi din wa Musa kaga anan kuma saka kira Musa shine me shine mudafun ilayhi sai aka goge sufu nasa don haka ga wata tafsiri sai ka ce suhufi Ibrahim wa suhufi Musa shine ma'ana can kuma an lam yunabba bima fi suhufi Musa wa suhufi Ibrahim alladhi waffa shine tafsirin saboda shi mudafun idan mudafun ilayhi fiye da ɗaya ne ambatan mudafun kwaya ɗaya na wadatarwa ba sai an maimaita ba mafhum طيب دو هكا سيمو يدد صحف إبراهيم شوى الله تعالى يا سبكر والنبي إبراهيم للتافي سوننس صحف بمغنشبة بمكارنتابة أما من إيماني لشوى الله يا سبكر والنبي إبراهيم واجبيني من إيماني دوانا شين إيمان من أكو إيماني نهر أكشي وإسماعيل da abin da aka saukar wa annabi Isma'il a dukkan Qur'ani ban san wata aya da Allah ya kira sunan wani littafi da yace ya bawa Isma'il ba aran ma ko ka kana da shi aran ba ga duba maybe na fi ka jin azumi amma dai wannan jerin ayar ya bayyana an bawa annabi Isma'il littafi saboda me wama unzila ala Ibrahim ai wama unzila ala Isma'il ne da abin da aka saukar Isma'il dadin mu a musulunci in Allah ya faɗa abu ko bai mana tafsiri ba ko bai bayani daki-daki ba mun yarda dan Qur'anin ce mane ya aiko annaba da manzanni a cikin su akwai wanda ya laburta akwai wanda bai ba mu labari ba ko mun amince so ya dai gaya mana ya aiko annabi Isma'il mun amince yace mana kuma ya bashi littafi amma bai gaya mana littafin ba ana wannan wani lokaci dan a jarraba imanin mu ne a ga zamu tsaya musu ko zamu mika wuya mu dai mun ce wallahi Allah mun amince haka ne ka bayar mun yarda Allah ya aika annabi Isma'il ya bashi littafi mai dalili wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'ila wanda littafi ne wallahu alam dan ba ga ya mana ba shikenan mun imani mun mutu abinda aka ga ya mana dai akan annabi Isma'il muhimmi wanda malamai suka ce yafi ambatan sunan littafi shine irin jarraba shi da Allah yayi ya kuma ci jarrabawa jarrabawar da a yau idan za a yi masu cin jarrabawa na duniya ɗan kaɗan ne Allah ya ba mu labarin wurare da dama a rama ba mu misali kwaya ɗaya
walamma balagha falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
cikin suratu safat aya ta 102 ya fara akanta har zuwa ta 110 muhallu shahid qur'ani ya karantar da mu rayuwar annabi ibrahim da darasi musamman ga matasa a yau wajen bautar su ga allah da kuma biyayya su zuwa ga iyaye akwai babban darasi da kalubale ne ga matasan mu a yanzu matasan da ba sa iya mahaifiyarsu wanki ba su iya mahaifiyarsu wanki matasan da a wannan zamani ba sa zuwa gona matasan da a cikin wannan zamani ba sa ga girman iyayen a ce su yi su bari ba za su bari ba to ta yaya za su cire wannan jarraba da annabi Ibrahim ya ci Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'aya cikin suratu safat aya ta 102 a lokacin da ya kai as-sa'aya sa'aya shine ya dan dara kaman ya kai yana iya fita waje yi wasa ya dawo ka iya cewa yaro dan shekara 7 8 9 10 11 12 13 a lokacin da ya yi mannuwa da babansa idan yaro ya balaga ya kai 18 19 20 21 alaƙar takan dan ragu saboda ya zama more independent yana iya dan dogaro da kansa amma yara kanana da suka yi wayo shekarunsu ya dan tsara wallahi in aka samu jarraba ko rasuwa ne ya fi taba iyaye a zuciyarsu saboda me saboda su ba su zama suna cin gashin kansu ba sun yi wayo kana ta recalling wasu time da kai spending da su kana ta recalling irin moment da kai da su a rayuwa na binne yare wajen shekara 13 Allah ya gafarta mata ya jiganta saboda kusancin bai da za a yi in farka a bacci ne minti uku a duniya ban tuna ba har yau ko ba zan kwanta a bacci ban tuna ta ba saboda me zan tuna ta ce mun kaza abba abba lokaci kaza abba kaza ya faru to shine as-sa'aya wannan gaba din yaro yana da cin zuciya annabi ibrahim ya kai annabi isma'il ya kai wannan gaba din قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بابن سا النبي ابراهيم سي يتي يا كاي دانا نا غني ا مفرغي cewa na yanka ka kai kaji babbar magana ba fa na aike ka gona ba kai neman shekara 30 a a ba fa kai wankin mota ba ba fa wannan ba ba fa ka bada rabin albashin ka ba Allah ya ce a yanka ka sai ya ce me maza tara me ka gani saboda annabi ibrahim shine baban annabi isma'il isma'il shine dan ibrahim na farko shi kuma isma'il shine abul arab larabawa gaba da duniya shine baban su daga cikin tsafansa daga cikin zuriyarsa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abati alma tuuma ya kai babana don allah kai abin da aka umurce ka ma din nan tufidul istigraq idan Allah ya ce ka yi dan wake da ni to bismillah aje ayi dan wake da ni in Allah ya ce ayi goruba ne da ni ayi in Allah ya ce ayi karago da shi ya ce aje shi ne madan babana in Allah ya ce ka yi karago da ni a dauki yadda ake daukan gyada a cire man a duka san dai matakan ko to in karago Allah ya ce ayi da ni bismillah za ka same ni insha Allah mina sabiri cikin masu hankali in yau waye ke tunanin wannan da matasan yau kaga in matasan yau sai ya ce baban kai ni ban na ga mafarkin nan ba akwai rudani a cikin baban akwai rudani wani ya ce ake ba za ka raganinsa ba Allah ta'ala ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabil lokacin da shi Ibrahim da Isma'il suka miƙa kai zuwa ga Allah ya kwantar da shi goshinsa yana taba kasa malaman tafsiri suka ce ya sa kan Isma'il goshi taba kasa don kada ya ga idansa lokacin da yake yanka shi saboda tausayi na uba da Allah akwai jarrabawa a sa uba ya yanka ɗansa amma haka ya kwantar da shi saboda imani da Allah falamma aslamu wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya kai Ibrahim ka gaskata mafarki baka yi musu ba imanin ka ci jarrabawa ɗanka ya ci jarrabawa kuma haka muke sakawa bayin mu salihai Allah ta'ala ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da katon rago aka ai turo rago daga sama cewa yanzu an fanshi Ibrahim da me Isma'il da wannan rago da wannan darasi ne gare mu Allah da kansa yake ce mana inna hadha lahuwal bala'ul mubin wannan fa bala'i ne mai bayyananne Allah da kansa yake ce bala'i ne bayyananne jarrabawa da Isma'il take da malamai suka ce ba a tsaya mana magana akan littafinsa ba sai aka ga mana akan me sakon littafin yake kunshe da shi shine sai aka ga mana irin jarrabawa da annabi Isma'il ya ci sai sa Allah ya ce wa isma'ila sai na gaba wa ishaqa aywa ma unzila ala ishaq ne da abinda aka saukar wa ishaq shi ma a magana mafi inganci na malaman qur'ani qur'ani bai kira sunan littafin da aka bawa annabi ishaq ba in kuma aran ba ya san wurin to bismillah duka matsayi ɗaya ne da irin na annabi ishaq amma Allah ta'ala bai kira ba kawai abinda ya faɗa a wannan ayoyi da aran ma ya kawo in ka ketare ta 111 ta 112 ce fa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin saboda lokaci aya ta 112 sai yace sai muka masa bushara dawa bi ishaq nabiyyan min as-salihin da ainihin annabi ishaq a matsayin annabi daga cikin salihai a ka'ida malamai suka ce da aka kira isma'ila tukunna ishaq me yasa aka fara kawo isma'ila kan ishaq shin at-tartibu zamani ne ko kuma at-tartibu manzili shin an fara kiran isma'ila kan ishaq ne dan isma'il ya riga zuwa gabanin ishaq ko kuma saboda darajar isma'il tafi ta ishaq malamai suka ce duka dalilai biyun nan sun tabbata dalilin farko Isma'il shine wan Ishaqa baban su daya. Dalili na biyu darajar annabi Isma'il tafi darajar annabi Ishaq. Babban dalili akan haka shine a cikin tsakon annabi Isma'il aka samu cikamakin annabawa sayyidul mursalina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa adadin annabawan da suka zo daga cikin Ishaq sun fi yawa a bangaren quantity, amma a bangaren quality a cikin tsakon Isma'il aka samu annabi Muhammad, ya zama kuma shine shugaban manzannin duniya gaba daya. Shesa sai Allah ta'ala ya dora shi akan dan uwan nasa, tare da cewa dukkaninsu suna da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Ishaqa shi ma ya haifi annabawa da dama a cikin tsabansa. Annabi Isma'il mamarsa ita ce wa Hajar, wanda annabi Isma'il annabi Ibrahim ya aure ta a ƙasar Misra ya wuce da ita Makka. Wannan yasa fiyayyen halitta har a zamaninsa idan zai je yaƙi da mutanen Misra sai ya ce wa komandodin yaƙi, da Allah in kun je cikinsu ku bi a hankali da su. Aka ce me dalili? Ce saboda kakannuna ne. Hajar daga can take. Wani lokaci kuma ya ce sannan kuma surakanaina ne, don Mariya da ya same ta daga cikin ya same ta a matsayin baiwa. Sai ya ce kakannuna ne kuma surakanaina ne. So hatta a halin yaƙi sai ya ce da Allah a ɗan tausaya a yi hangen nesa a ciki. Wannan ke bayyana ko da hukunci ake na shari'a alaƙa ta jini ko ta sirkanta dole ta kan sa mutum ya zama iya da tausayi da jinkai. Wannan ba laifi ba ne, matuƙar wannan bai sa an canza hukuncin Allah ba. Wal asbat da kuma al asbat wa Ya'qub da kuma Ya'qub, imani da abin da aka saukarwa ba annabi Ya'qub. Annabi Ya'qub kuma shine baban wa baban annabi Yusuf. Mu duba cikin suratul Yusuf akwai bayani mai tsawo akai. Shi ma Qur'ani bai kira wa da littafi aka bayar ba, amma kuma shi Ya'qub din babansa shine annabi Ishaq. Shi yasa ana maganar darajar annabta a wajen gado da sarauta ta annabta. Annabi Yusuf ya cikin as-sabiqun al-awwalun. Shi yasa ake ce masa al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Mai daraja dan mai daraja, jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja, annabi dan annabi, jikan annabi kuma jikan dan annabi. Shi annabi Yusuf dan annabi Ya'qub, annabi Ya'qub dan annabi Ishaq, annabi Ishaq dan annabi Ibrahim. Ai kai ka san wannan gida akwai annabta, amma duk da haka za ka gansu da tawali'u, akwai humility, ba ma irin sarauta ko mulki na duniya ba. Mulki ne na wurin Allah wanda yake divine mulki, amma duk da haka za ka gansu akwai humility, akwai bin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka wa Ya'qub da kuma annabi Ya'qub, wal asbat da kuma al asbat. Al asbat jam'i ne na sibutun. Sibutun shine jika, jika ta bangaren kyamace. Idan ka haifi ya mace sai ta haihu, ta yi aure ta haihu, to sunan wannan sai a ce sibutun ne naka, shi ne al-asbat. Amma in ɓangaren ɗa namiji ne, ɗanka ne namiji kuma ya aure haihu, to a nan sunansa ba sibutu ba ne, shi ne ake fada hafi. Araba za ka yi ba mu misali a Qur'ani.
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.
Wannan cikin suratul Nahl aya ta 72. Muhallu shahid shine wa hafadatan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Hafada shine jam'i na hafid, sai aka ce jikoki, amma jikoki ta bangaren wa, ta bangaren da namiji sai a ce hafidun jam'i hafada, amma ta bangaren kyamata sai a ce sibutun guda ɗaya, jam'i kuma sai a ce me, sai a ce asbab jam'u taksir, in biyu ne kuma a ce me sibutan. Ce sa hadithi yazo sibuta rasulillahi Hasan wal Husain, an goge nunin din lil idafa saboda ya zama mudafun wa mudafun ilayhi. Mafhum? tayyib to daga sai aka ce al-asbat al-asbat ba da man tafsiri sun yi fasara biyu tafsirin farko al-asbat yana komawa zuwa ga kanwa yana komawa zuwa ga kan annabi yaqub shi kansa da ƴaƴansa ƴaƴan da suka fito a tsakansa sai a ce musu al-asbat tafsiri na biyu kuma sune shu'ubu bani isra'il waɗannan manya-manyan ƙabilu na banu isra'ila su ake nufi so in ka ɗauka akan shu'ub ne na banu isra'ila in ka zo tafsiri to anan sai ka yi takdiri kamar yadda Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi ya faɗa ƙarshen ayat sai ka yi takdiri takdirin sai ka ce wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa yaquba wa anbiya'il asbab sai ka kira ka kaddara anbiya sai zama mudafun wa mudafun ilayhi amma an kace al-asbab sune annabawa da suka zo daga cikin tsazan annabi yaqub a dan babu gadan takdiri kawai kace al-asbab sai kace da jikoki wato annabawa da suka fito daga tsazan annabi yaqub mafhum tayyib ina ga lokaci yayi sai dai mu yi kwanan daji mu tsaya a tsakiyar ayar ko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wa ma'utiya Musa wa Isa muhimmin abu mu kiyaye imani imani da Allah shine na farko kuma iya darasa guda hudu na biyu wa ma unzila alaina abinda aka saukar mana shine qur'ani da sunna na uku wa ma unzila ala ibrahima shine sufi ibrahim wa ma unzila ala isma'ila Allah bai ga mana mamma dole mu imani ya bashi wani abu da ya saukar masa sai kuma na biyar wa ishaqa shine wa ma unzila ala ishaqa dole mu amince shi ma an saukar masa wa yaquba na shida shi ma wa ma unzila ala yaquba dole mu yi imani koda ba fa sunan jahim ba wal asbat ay wa ma unzila ala al asbat shi ma dole mu yi imani kaga imani akan me matakai ɗaya da ababe guda bakwai tare kuma da cewa ba mu kammala ayar ba za mu tashi insha Allah wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim idan Allah ya kai kafanan mu gobe Allah ta'ala ya jidin yayin mu da malaman mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam.